Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, noma, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer a lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 5 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba amma da sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim ba mu kanun labarai.
To fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin Syria a wani harin gubar iska. Masu bincike a Russia sun gano cewa wani haifaffen Kyrgyzstan mai suna Akbar Zon Dalilov shine ya kai harin kunar bakin waken nan na ranar Litini a wani cinkushashen jirgin kasa a St. Petersburg. Sannan sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi abin da ya kira mutukar takaicin janye tallafin da Amurka ke bayarwa ga asusun Majalisar Dinkin Duniya na taimakon jama'a.
To ma da lakanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa an gano inda aka jibge kudin Najeriya ko har nawa ne?
Hukumar wacce ke sa ido a arzikin da ake samu daga ma'adinai wato Naiti tace kimanin dalar Amurka miliyan 21.8 kudin shigar da kamfanin mai na kasa wato NNPC yake shigarwa asusun tarayya.
Ita ko jami'ar APC ta fara tattaunawa ne domin kawo ƙarshen rikicin bangaren majalisa da nazartarwa.
Wannan kaman watan share fage ne wanda aka kawo don dai a fara wannan tattaunawa. Abu ne da ya kamata a ce dama ana yin ta kusan kowane lokaci amma ba a samu yin haka ba.
Kana muna dauke da rahoto akan yadda dalibai da ke kokarin rubuta jarabawan JAMB na wannan shekara ke cin kwakwa. Sai sahabu Imam da zai shigo da shirin sa na demokradiya a yau. Amma fa wannan sai kun ci cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin Syria a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diplomasiya da kwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da kuma alaka da Russia da aikatawa. Wata hadakar kungiyoyin agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko a jiya talatar da cewa adadin mutanen da suka mutu a garin Khan Shakhun da ke lardin Idlib sun kai 100 yayin da kuma wasu 350 suka dimauta. Kasar Russia dai ta fito karara ta nesanta kanta daga wannan harin. Ita ma gwamnatin Syria ta sha karyata zargin amfani da makaman guba kan farar hula a tsawon yakin da aka kwashe shekaru 6 ana yi. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya zai tabo batun wannan harin da aka kai a Khan Shakhun a wani zama na gaggawa a yau Laraba da safi. Daga can kudancin kasar kuma masu saka ido kan wato na batun kare haƙƙin dan adam a Syria sun ce mutane akalla 25 galibin su mata da yara sun halaka jiya talata a wani harin jirgin sama da aka kai a wurare da dama a gabashin birnin Damascus.
Masu bincike a Russia sun gano cewa haifaffen Kyrgyzstan mai suna Arbakhan Dalilov shine ya kai harin kunar bakin waken nan na ranar Litini a wani cinkusashen jirgin tashan jirgin kasa na St. Petersburg. Adadin waɗanda suka mutu a wannan harin ya haura 14 bayan ga mutanen da dama da ke cikin su suka shiga cikin mawuyacin hali. Yan sandan Russia sun fito da wasu hotunan mutumin da ake zargi wato Dalilov dan shekaru 22 da haihuwa wanda suka ce an haife shi ne a Osh Sanan ya zama dan Russia a shekarar 2011. Masu binciken na Russia suka ce Dalilov ya dana bom na biyu a wata tashar ta St. Petersburg wanda hukumomi suka gano kuma suka hana shi tashi. Har yanzu babu kungiyar ta dauki alhakin kai harin, to amma hukumomi na nazarin yiwuwar alakar maharin da kungiyar ISIS. Shugabannin duniya daga China zuwa Turai zuwa Brazil sun bayyana alhinin su game da wannan bala'in. Shugaba Donald Trump na Amurka ya kira shugaban Russia Vladimir Putin ya tabbatar masa da cikakken goyon bayansa.
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi abin da ya kira matukar takaicin janye tallafin da Amurka ke bayarwa ga asusun Majalisar Dinkin Duniya na taimakon bil'adama wanda ke taimakon miliyoyin mata da yara a faɗin duniya. Gwamnatin Trump ta faɗi ranar Litini cewa ba za ta ci gaba da tallafa ma shirin asusun ba, saboda ta gano cewa asusun na goyon baya tare kuma da taka rawa a ayyukan zubar da ciki da kuma shirin na ƙasa mahaifa a China. Mai magana da yawun Guterres ya faɗi jiya Talata cewa shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi imanin cewa an yanke wannan shawara ce bisa ga wata bahaguwar fahimtar abin da asusun ke aikatawa, sannan ya kira ga masu ba da asusun gudumawa da su ba da himma. A shekara ta 2015 asusun ya karbi gudumawar dala miliyan 979 saboda ayyukan da yake a ƙasashe 150. Ƙasar Amurka ta samar ma asusun dala miliyan 76 wanda ya maida Amurka ɗaya daga cikin mafiya bayar da gudumawa ga asusun. Asusun ya fito ya bayyana a yadda yake kashe kuɗaɗensa jiya Talata, yana mai yin watsi da zargin da Amurka ta yi na cewa yana goyon bayan zubar da ciki da kuma na ƙasa mahaifa a China.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Susan Rice, wadda take mai baiwa wanda ya gada shawara, wato tsohon shugaba Barack Obama, ta tatsi bayanai na tattaunawa da hadimin shi Trump din ya suka yi da wasu mutanen kasashen waje a bara, sannan ta bayyana sunansu saboda wata manufa ta siyasa. Zargin da Rice ta faɗa jiya Talata cewa san ba gaskiya ba ne wannan magana. A wata hira a kafar labarai ta MSNBC, Rice ta ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da Trump ya yi a watan jiya cewa Obama ya tatsi bayanan sirrinsa. Zargin da 'yan majalisa da dama da kuma jami'an ɓangaren bayanan sirri suka yi watsi da shi. To amma Trump a wasu jerin wato sakonnin Twitter cikin kwanaki biyu da suka gabata ya yi ta nuni da wasu rahotanni da suka nuna cewa Rice ta bayar da umarnin a tatsi bayanan sirri game da shi. Rice ta ce aikinta a ƙarƙashin fadar White House takan yi nazarin bayanan sirri a kulli yomin. Ta ƙara da cewa ba sabon abu bane a buƙaci masu tattara bayanan sirri su bayyana sunayen Amurka wanda aka ji suna zance da wasu mutanen ƙasashen waje a yayin tattara bayanan sirri. Ta ce daga bisani akan ba da irin waɗannan bayanai ga sakataren harkokin wajen ƙasar da sakataren tsaro da kuma shugaban hukumar bayanan sirri na tsaron ƙasa a matsayin wani ɓangare na ayyukan kare Amurka.
Hukumomi a kudancin Somalia na neman wasu mutane hudu masu aikin ba da rigakafin polio waɗanda mayakan ƙungiyar Al-Shabab ta sace. Mutanen waɗanda biyu masu ainihin bayar da rigakafin ne, biyu kuma direbobi, kuma dukkaninsu 'yan Somalia, an sace su ne ranar Lahadi daura da garin Luk da ke yankin Gedo. An yi imanin cewa ainihi suna aiki ne a wani shirin ƙungiyar lafiya ta duniya kafin hukumomin yankin suka buƙaci taimakonsu. Muhammad Hussein Gani, ciyaman ɗin Luk, ya ce mutane biyun na wato na kan faɗakar da mutane tare kuma da tare yara saboda a musu rigakafin lokacin da aka sace su.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu fara da batun inda aka ce an ɓoye kuɗin Najeriya har sama dala Amurka biliyan 20. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar wacce ke sa ido a arzikin da ake samu daga ma'adinai wato Naiti ta ce kimanin dalar Amurka miliyan 21.8, wato kwatankwacin naira tiriliyan 7 da miliyan 200, kuɗin shigar da kamfanin mai na ƙasa wato NNPC yake shigarwa asusun tarayya. Babban sakataren hukumar ta Naiti, Waziri Adio, ke bayyana hakan yayin da ke magana da 'yan jaridu a nan Abuja.
And let the government ask. And by the government we are also talking about.
Ya kamata gwamnati ta tambayi waɗannan mazajen kuɗaɗe. Idan nace gwamnati, ina maganar hatta gwamnatocin jihohi su shigo ciki, domin idan kuɗin suka shigo asusun tarayya, gwamnatocin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi za su samu kasansu. Shi dai kamfanin gas wato LNG ya biya kamfanin NNPC, amma NNPC ya yi kememi ya ki saka kuɗaɗen a asusun tarayya kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tsara. To ko me yasa hukumar ta Naiti ke fitar da waɗannan alƙaluma a halin yanzu?
We're just pointing government in the direction of money. You need money. See where somebody
muna nuna wa gwamnati inda za ta samu kuɗi ne. Ana da buƙatar kuɗi, to ga inda za a samu kuɗaɗen. Idan alal misali wani ya ba da izinin kashe kuɗi kuma bai kamata ya ba da izinin ba, to ya kamata a tambaye shi. Yushau Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Wannan hukuma dai kuɗaɗen da take zargi kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda ya fi kasafin kuɗin da aka yi na 2017 din nan. Kuma kuɗaɗe ne waɗanda aka same su a lokacin da kuɗaɗen ƙasashen waje ma ba su kai darajar da suke da shi a yau ba, da an samar da su tun a wancan lokaci aka fasara su a cikin kuɗin ƙasan. To abubuwa ne da zai taimaki tattalin arzikin ƙasan, mai yiwuwa ma da ba a faɗa wannan tauyen tattalin arzikin da ake ciki ba da an amfani da waɗannan kuɗaɗe.
Amma a cewar shugaban rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Dayyabu, yace wannan kuɗaɗe ko kaɗan bai bashi mamaki ba.
Abubuwan an fara sun ne tun daga lokacin da Sani Abacha ya kafa kwamiti na Pious Okibo Panel on Central Bank. Aka yi magana dala miliyan 12,200 da aka fitar da mai ba a shigo da kuɗin ba. Har aka zo aka yi magana dala miliyan 49.8 da aka fitar da mai ba a shigo da kuɗin ba. Wanda sai da aka kika aka so mari jawai ga saura dala miliyan 20. To da aka wannan dala miliyan 21.8 da kuke faɗa, ai wani abu ne shi ma dan tsofa ne daga cikin irin abubuwan da suke wannan tabbata da muka sha magana.
Kokarin da muka yi don jin bahasin kamfanin NNPC ya citira. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To suko ɗaliban da ke ƙoƙarin rubuta jarabawan shiga makarantun gaba da sakandare, wato JAMB, suna ɗanɗana kuɗin su ne a hannun bankuna, kamar yadda wakilin sashen Hausa Alawal Sani Kone ya aiko muna.
Na sami wasu daga cikin waɗannan ɗaliban.
Akwai damuwa sosai saboda tun da safe tun kwana uku ma muna gugurmaya kan wannan abun, har yanzu ba mu yi registration ɗin ba. Akwai matsala saboda idan abun ya zamanto da kukon sogon ma a gaya mana, wannan lokaci da muke ciki matasa suna nan suna neman abun taimako ba su samu ba. Wasu kuma kamar irinmu muna kokari mu samu zarafi, mu samu anya da za mu tafi makarantan, aka ce sai da jam din nan, har yanzu kuma wannan anyan din bata mike mana ba. Kukanmu a wurin gwamnati shine ya kamata a kawo a yi yanda za a yi a kawo mana sauki wannan.
For the past 2 days now we'll go to jam office and we'll ask us to fill.
Cikin kwanakin nan biyu muka je ofishin jam, za su samu cika wasu takardu mu ilahi cikin rana har yamma, kana ba abin da ake yi mana. Gashi sun ce mu zo banki, mun zo har yanzu ba a fara komai ba. Muna tsaye ne waje ko harabar bankin ba sa yarda mu shiga. Muna tsaye ne a rana ba sa ce mana ko uffam. Alhaji Muhammad Kaya memba ne na ƙungiyar da'a da kawar da magudan jarrabawa na ƙasa da ƙasa. Yana ganin akwai ma buƙatar gwamnati ta sake juyayin ko wannan hukuma ta jam na da wata sauran rawa da ya kamata ta taka a tsarin ilimin Najeriya.
Mun zo mun fahimci abin ya kai har ina cikin mutum shida da aka baiwa kuɗi na je Ghana na je na Duba ya suke yi ɗaliban su shiga jami'a. Na tarar ma ko kana ɗan Najeriya 12,000 kawai za ka kashe har ka samu ainihin takardar na shiga makaranta. Amma a nan muka zo muka kiyasta aƙalla ana kashe 105,000 kamun mutum ya samu takardar shiga makarantar. Misali mutum zai je sai katin ainihin shi form ɗin tukunna, zai je inda za a shigar masa da shi, wannan ma in bai ini ya kwana a layi ba kenan. Kaman bara ma mutum zai yi rijista a Gembu misali, a ce masa ya tafi Kano ya rubuta, ya je kuma ya rubuta, in Allah ya sa ya samu abin da ake bukata, idan ya zo din kuma ita wannan jami'an ita ma sai ta sake sa shi ya sake biyan wani kuɗin ya ƙara rubuta wani jarabawa din. Muka kiyasta aƙalla wani yana kashe 150,000 kamun ya samu wannan din, wani kuma zai shekara 5 yana ci din bai samu jami'an da ta bashi abun nan gurbin karatu ba.
Kokari da nayi na jin ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na jarrabawar shiga jami'o'in Najeriya Dr. Fabian Benjamin ya ci tura. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
To, ita kawo jami'ar APC mai mulki ta gudanar tattaunawar sulhu ne tsakanin bangarori biyu, kamar yadda Madina Dauda ke cewa a cikin wannan rahoton.
Majalisar dattawan ta kai ga ruwaito bukatu na sulhu tsakaninta da fadar shugaban kasa wanda ya kai ga wannan zaman a matsayin sabon babi da ka iya dorewa, inji mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi.
Wannan kaman wata share fage ne wanda aka kawo don dai a fara wannan tattaunawa. Abu ne da ya kamata a ce dama ana yin ta kusan kowane lokaci, amma ba a samu yin haka ba. To yanzu yanda aka fara din nan akwai alama za ta ci gaba, kuma a sanu a hankali inda duk ake akwai matsaloli za a kokari a ga yanda aka walwale su.
Kun kawo batutuwan da suka shafi majalisar nan, kamar misali ku ne masu rinjaye sanatoci kusan 65 a majalisar dattawa, duka ƴaƴan jam'iyyar APC ne. To a tsakanin ku ya ku din ma ba jituwa, kun yi batun wannan?
Duk wannan rashin jituwan dama duk yana cikin abubuwan da suke gudana na rashin jituwa tsakankanin watan bangarorin da ke cikin wannan gwamnati. A yawancin lokaci mutane za su yi dubi kila ko kaman shugabanninmu da aka cire ko kuma duk wannan yana cikin matsalan. Saboda me? Ai dama tun harko wurin zaben shugabanninmu daga nan ne matsalan ta faru. To saboda haka duk waɗannan abubuwa ne da aka dudduba, kuma abinda muka wada shi ne kowa ya yi kokari ya girmama waccan bangaren.
Ganin cewa jam'iyyar APC ce mai rinjaye a majalisar dattawan, kuma rinjaye da ya kamata ya tasiri a cikin harkokin siyasar kasar saboda talakawa su fara cin moriyar demokradiyya, amma kuma rikicin shugabanci ne ke kawo koma baya da zarewa juna idanu tsakanin bangarorin biyu. Wani abu da sakataren jam'iyyar APC ta kasa mai Mala Buni yace an kawo ƙarshen sa.
Nan ba da jima ba ƴan Najeriya za su ga abin da zai faru na farin ciki, saboda duka zabe da ƴan Najeriya suka yi basu yi zabe saboda su zo su dinga jin matsaloli tsakanin ƴaƴan jam'iyya ko kuma mutanen da suka zaba ba. Sun zabe shugabanni saboda su musu aiki ne. To mu kuma haƙƙi ne akan mu a matsayin mu na shugabannin jam'iyya mu tunatar da su cewar ga alƙawarin da muka dauka ƴan Najeriya. Duk wata rigima ta tsakanin mutane da mutane ko kuma ta bangare da bangare dole ne ya zama ba shi ne a gabanmu yanzu ba. To wannan dai shi ne abin da aka cimma, kuma alhamdulillahi nan ba da jimawa ba ƴan Najeriya za su yi dariya su ga cewar komai na tafiya kamar yadda ya kamata.
Abin jira a gani na zaman tasiri da wannan sulhu zai yi a kokarin tabbatar da canji da ƴan ƙasa ke bege. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo na ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin karfa-karfa ko demokradiyya a majalisar dattijan Najeriya, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba cikin shirye-shiryenmu a jiya Talata, ƴan zanga-zanga sun yi dafifiya kofar shigar majalisar dattijan Najeriya domin su bayyana rashin amincewa su da dakatar da ɗan majalisar dattijai Ali Ndume. To ko shin dakatarwar tana kan ka'ida? Laifi ne ɗan majalisa ya nemi a gudanar da bincike kan wani al'amari da ya shafi shugabanni da ƴaƴan majalisa? Lauyoyi daga cikin ƴan majalisar sun ce matakin dakatarwar ya saba ka'ida, domin fashi ɗan majalisa ya gudanar da abin da ake buƙatar wakili a majalisa ya yi. To me yasa aka dakatar da shi? Zuwa lokacin da muke hada wannan shiri dai ba mu samu takamammen bayani daga majalisar dattijan kan laifin Senata Ali Ndume ba. Da farko ga wannan shimfiɗar.
Yan zanga-zangar neman janye dakatarwar da majalisar dattawa ta yi wa Sanata Ali Ndume daga mazabar majalisar dattawa ta Borno ta Kudu, waɗanda suka yi dafifiya babbar kofar shiga majalisa. Maabota zanga-zangar daga jihar Borno arewa maso gabas da ma musamman ƴan gudun hijira daga yankin Chibok da ke zaune a Abuja sun ɗaga kwalaye da ke nuna ƙin jinin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da Sanata Dino Melaye.
Ni ɗan kudancin Borno ne daga ƙaramar hukumar Goza. Mu da muka zabe shi muka tura shi, mu ne muke da daman mu ce baya mana wakilci da muke buƙata. saboda haka ya dawo gida. Amma mu mun gamsu da wakilcin da yake mana, bamu ga dalilin da yasa za a dakatar da shi, mu ma kuma a hana mu wakilci na tsawon wata 6 a majalisar dattawa ba. Mun san cewa akwai ka'idodi kundin doka na kasa, bai ba sanatoci dama su dakatar da mutum na fiye da mako 2 ba idan yayi laifi.
Ni ce mai suna Layatu Ayuba, na fito ne daga Gonzalo Club. A gaggauce a hanzari su mayar mana da sanatan mu akan wurin zaman shi, idan ba ma son shi mu za mu zo mu yi rally mu ce ba ma son shi.
Anan ma dai a karo na farko bayan dakatar da shi da aka yi, sanata Indume ya nuna cewa majalisar dattawa ba ta yi masa adalci ba.
Babu ma inda idan mutum kawai kaman nawa ya tashi ya yi magana, ba wai ya tada hankali ba, ba wai na zage kowa ba, ba kuma na yi abu wai wanda baya cikin doka ba. Dokan ne ta bani daman in kayi magana a under order 14 din 14 da na 15, kuma haka din nayi, ban yi wani laifi ba. Saboda haka akai tsayar da ni nake fahimta yanzu shine an dakatar da ni a majalisa na wata 6 ba laifin.
Na fara da tambayar masanin shari'a barista Modibo Bakari manufar yancin fadan albarkacin baki kamar yadda doka ta tanadar.
Gargashin babi na 4 na wannan da tsarin mulkin Najeriya na yanzu, kowani dan kasa ko kuma ba dan kasa ba, kowaye wanda yake doron kasar Najeriya yana da yanci ya fadi albarkacin bakinsa akan abin da ya fahimta ko akan abin da ya ga dama, muddin bai sabawa dokokin da aka kafa a Najeriya wanda aka ayyana su akan akan laifi ne ko kuma dokokin da kasa zamantakewa kaman tozarta haƙin jama'a, haƙin mutum ko mutuncinsa ko bata masa ko kazafi ko wasu abubuwan da suke rage kiman mutum a gaban jama'a ko a gaban wasu mutane.
To barista, barista wannan doka ya haƙin majalisa suna da yancin faɗan bakin albarkacin bakin su,
suna da shi sosai ma kamar kowani dan ƙasa. Dan majalisa ai zaman sa dan majalisa bai fitta shi a cikin wannan matsayi na zaman sa dan ƙasa wanda tsarin mulkin Najeriya na sashi 25 yayi tanadi na mutanen da suke zama yan ƙasa da wasu kuma sharuɗa na zaman dan ƙasa ba. Don haka su ma dan majalisa yan ƙasa kuma bil dan adam ne, kamar wanda na gaya maka kowani bil adama wanda yake doron kasa wato a cikin lardin Najeriya yana da wannan kariya ko kuma wannan tanadi.
Akwai dokokin majalisa da dan majalisa zai iya karyawa idan ya tashi a wato farfajiyar majalisa ya faɗi wasu abubuwa, akwai dokokin majalisa za su iya hawa kansa sabanin tsarin mulkin Najeriya ne?
A'a, wato kasan ma dokokin da suka shafi majalisa ta Najeriya wato wadda take National Assembly aka sani ta, wanda ta hada da yan majalisa tarayya wakilai kenan da kuma majalisan dattabai wato Senate, to a cikin wannan tsarin mulki a sashi na 15 an ba majalisa tana iya yin dokokinta na gudanar da harkokinta na yau da kullum wato dokokin cikin gida, wanda matsayin su ma ba za a iya cewa sun kai matsayin doka ba, ka'idoji ne na gudanar da aiki na yau da kullum. Amma kuma bai zama da waɗannan dokokin su sha karo da wani sashi ko wani bangare na tsarin mulki ba. Idan har aka samu wannan kuma, to tsarin mulki dole ne shi zai rinjaya waɗannan dokokin ko kuma wata doka da ta yi wannan karon, za a jingina ta ne a wannan rashin jituwa da sashi na wani sashi na tsarin mulki.
To abin da sanar ke maka wannan tambaya kamar yadda ba za kasa sani ba shine majalisar dattijai makon jiya ta dakatar da ɗaya daga cikin ƴaƴanta, ma'ana Senator Ali Indume. Akwai wata doka da za ta hana dan majalisa tashi ya ce ayi bincike kan wani abu?
Eh, to ban san dokar ba, kuma ban yi tsammani ma akwai dokar da ta hana majalisa ko wato kamar ko jawo hankalin majalisa a matsayinta na majalisa ko ko membobin majalisar a daidaikun su a zaman su ko na committee ko kuma a zaman su na daki gabaki daya akan akwai wani abu da ke tafiya game da majalisa ko tsarin aikin su ko kuma wani abu wanda ya shafi waɗansu membobin su. To wannan ba ma dan majalisa kawai ba, ko da mutum ne dan ƙasa ina da wannan yanci ya jawo hankalin su, domin majalisa ba tana zaman kanta kawai yadda aka fata a tsarin mulkin Najeriya domin aikin kawunan su ba, suna aiki ne na wakilan jama'a kuma aikin da suke yi a matsayin su na dungurungun na zaman su a majalisa ba daidaikun mutane bane. Da haka idan da majalisa yayi wannan to ina gani kamar yayi abinda tsarin mulki yake bukata a wajensa na haƙƙin sa ne akan dan ƙasa da kuma haƙƙin sa na biyu kuma akan dan majalisa. To idan ya jawo hankalinsu bai yi laifi ba, daka dakatar da masa da aka yi an taka kamar wasu dokoki nake gani, musamman kamar doka ta sashi na 48 wanda ta nuna abinda ake kira composition na National Assembly da kuma da senators da kuma wakilan majalisa din, wanda ake nuna kowace jiha dole tana da akalla ko kuma ma ba akalla ba dole kawai tana da dan majalisa tare yan majalisa dutta bai wato senators guda uku a kowace jiha. Jihar Borno da kanta inda wannan senator ya fito an taka hakkin jihar Borno yanzu an maida su suna da wakilai suna da senatoci guda biyu sabanin waɗansu jihohi ko kuma sauran jihohi na ƙasa gabaki ɗaya. In ba ya zama dole da hujjoji ko kwalin dalilai ba majalisa ba ta da yanci ta dakatar da mutum, amma in ma ya zama dole sai an yi din to babu dama a dakatar da dan majalisa fiye da kwana 14. Wannan akwai shari'u daban-daban da aka zanta a ƙasar nan wanda suka gabata.
Barista, a fahimtarka a matsayinka na ɗan Najeriya ko mai kallon al'amuran yau da kullum, me kake tsammani yasa ita majalisa ta ɗauki wannan matakan Ali Indume?
To wallahi ni ina gani ko kuma ba an ɗauki matsaya a kan wannan ba, amma ina musu fargaba kada zarge-zarge da mutane suke faɗannan su zama gaskiya ne a kansu. Majalisar nan yawanci ayyukan kansu da kuma buƙatun biyan buƙatun kansu suka sa a gaba ba na ƙasa ba, kuma kusan kamar aikin ƙasan ma ba shi aka sa a gaba ba, har ma ka samu wasu lokuta ana zancen wani irin kaya mutum ya saka ya fi wani irin aiki yake yi.
Wannan kam kana gani rashin fahimtar dokokin majalisa ya sa ƴan majalisar nan suka ɗauki wannan mataki, ko kuma dai karan tsaye ake wa dokokin?
To wallahi ni abinda ma ya bani tsoro kwanan nan ma da nake zuwa majalisar don wasu dalilai, sai in ga ma kamar cika majalisar kamar ta yadda aka saba ma babu shi, har wasu suna zargi ma ƴan majalisar nan kowa kasuwanci sa kawai yake yi da kuma kungilolin sa da wasu tafiye-tafiye sa na buƙatun kansa, sai in akwai wani dalili ko na raba kuɗi ko wani abu sai ka ga a cika majalisa, har ma ya fara sa wasu sun fara tunanin cewa a maida ita ma wato abin da ake kira part time kamar yadda wasu ƙasashe suke yi.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro, kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Nasiru Adamu Elhikaya da Madina Dauda da kuma barista Modibo Bakari da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, mu zama lafiya.
To rana wata yau za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To a takaice, fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin Siriya a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diplomasiyya da ƙwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad kuma masu alaka da Rasha da aikatawa. Wata haɗakar ƙungiyoyin agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko a jiya Talatar cewa adadin mutanen da suka mutu a garin Han Shekun da ke lardin Idlib sun kai 100, yayin da kuma wasu 350 suka ɗimauta. Sakataren Janar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi abin da ya kira matuƙar takaicin wato janye tallafin da Amurka ke bayarwa ga asusun Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakon bil'adama wanda ke taimaka ma miliyoyin mata da yara a faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Susan Rice mai baiwa ƙasa shawara a gwamnatin mutumin da ya gada wato tsohon shugaba Barack Obama ta tatsi bayanai a tattaunawar da hadimansa shi Trump ɗin suka yi da wasu mutanen ƙasashen waje.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa kuma kafin mu tashi bari mu taya Abdullahi Balafuntuwa na hukumar immigration munna auren yar sa Fatima Abdullahi wanda za a yi da angonta Suleiman Adam a unguwa da za a daura auren rana Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu da karfe 1:30 a Alkali Road Badarawa Kaduna. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu Amadu Kwaro kuwa nan sashin Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Chubairo Jodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato Jim da Jim ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.